ta bautar Allah da ake yi bautar Allah nau'o'i da ake so mutun yayi wata ne mai albarka wata ne na alqur'anin Allah da ake so kowa ta zage ta ga ta koma ayyininta ta yi ni tana tilawar qur'ani ta yi ni tana murajaan qur'ani ta yi ni tana taqrar qur'ani saboda wata ne watan qur'ani ne shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an shi wannan watan ramadan wata ne dama na qur'ani ya ke baiwar Allah ki ruju'i ila Allah bi qira'ati alqur'an ki koma zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka da me da karatun alqur'an Allah kalla a ce kin yi katama ko da bayan kwana uku a ce kin yi katama daya a ce ki samu katama 9 zuwa 10 in bai samu ba a ce kin yi katama 7 in bai samu ba a ce baiwar Allah kin yi katama 5 kai Allah kalla a ce bai samu ba a ce ko da katama 1 da ke wanda magabata ya tabbata abin da ya tabbata ga magabata dangane da abin da ya shafi sha'ani na Qur'ani a wannan wata mai albarka suna yin katama sau biyu ne a kowace rana yirin sa suna katama guda daya a daren sa ma suna katama guda daya to shine yake tabbatar da cewa mun yi ruju'i ila Allah bi qira'atil Qur'an mu yi kokari a wannan watan mu ga mun ribaci mun koma zuwa ga Allah dami da karatun alqur'ani ko yaushe bayan kiyi karatun qur'ani kuma kina addu'o'i akan ki na sabati na imani tabbatuwa akan imani karki manta duk lokacin da kai karatun qur'ani wani lazim da kika yi karki manta da kinyi addu'a makanki na tabbatuwa akan imani da tabbatuwa akan ibada da tabbatuwa zuwa ga tsalika na ibadar da zaki a dukkan sauran rayuwarki saboda me Allah shi yake jujjuka yake jujjuwa zuwa kata kuma ana fatan kullum mutum yana neman Allah ya tabbatar da zuciyarsa zuwa ga addinin Allah shine Allahumma sabbit qalbi ala dinik ko Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'ati Allahumma ati nufusana taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha da irin wannan addu'a tin da Qur'ani wannan addu'ar akan zuwa sanin cewa lalle mu kanmu a wannan koma zuwa ga Allah dami da qira'atul Qur'an abu nabiyu mu koma zuwa ga Allah a wannan watan dami da tasbihat bayan karatun Qur'ani ya kasance baiwa mai yawan tasbihi a wannan wata a koyoshi bakinki ya kasance koyoshi lafazin abin da yake faɗa ambaton Allah ne subhana الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الكلام الى الله كلمه ده الله يا فسو دي انا فدانتا ا باين تا ا دنيان نان وانا كلمه ني كلمه ده سكا حدا جوامع الكلم ده سكا حدا كلمومي مسو صادا ده تسبيح سبحان الله والحمد لله تحميدي لا اله الا الله هللا والله اكبر تكبير shine kalmar da Allah ya fi so ya ji bayan suna faɗa wannan bayan kasar kar ki ga kar ki ji kar a ce a wannan lokacin lokaci ne na hira ko lokaci ne na surutu a'a ki ribaci rayuwarki a wannan wata a wannan kwanakin da me da yawan ambaton Allah mafi afdal zikr kuma shine kamar yadda muka ambata shine alqur'ani nabi kuma ki kasance mai yawan tasbihi kamar yadda muka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ابو نغبا كي كسانتي بيوا ولا تا كوما زوا غا الله ده يوان استغفار استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله تي من داما تباكين انبو نو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الله تي ku nemi gafarar ubangijinku innahu lalle shi Allah kana ya kasance gafara mai yawan gafara wa bayinsa to mu kasance bayin Allah masu komawa zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka da yawan istighfari bayan karatun alqur'ani ga tasbihi abu na gaba kamar da ambata mu kasance mai su yawan yin istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk mutumin da istifarin sa yayi yawa a mizanin sa a ranar lahira alkhairan sa zai yawaita a lahira mu kasance masu yawan istifari muna ninnin kashi a cikin wannan wata a cikin wannan wata mai albarka ba mai ruju'i ila Allah mu koma zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka da yawan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani fa shi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama umarni ne na Allah da yace mana mai yawaita shi kuma ibada ce ta Allah da Allah yake so bayin sa su yawaita Allah yace mana lalle shi Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yawan suna salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira mu ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima mu ko ku yawaita salati da mi kauya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bayin Allah mi yawaita yin yawaita salati sallallahu koma zuwa ga Allah da neman sabati da neman tabbatuwa a wannan wata mai albarka da imanin mu da yawan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman salatul ibrahimiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko kuma allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad kitai ba adadi kitai sai sa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran Allah ya yassare mana mi ta ambatan sa dewa mu kasance masu ruju'i ila Allah a wannan wata mai albarka mu kasance masu komawa zuwa ga Allah da neman tabbatuwa da imani a wannan wata mai albarka da salloli na farla a kan lokacin su lalle ne lalle sallah fa Allah ya umarce mu kuma ya sa mana ita mai lokaci Allah kuma inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta mu kasance Allah ya ce mana lalle sallah ta kasance dan akan mu'mine kitaban wajiba ne mawquta ne wanda take da lokuta baiwar Allah ya kasance a wannan lokaci sallolinki akan lokaci ki kare kiyaye lokutan sallah karki kakaskarki yadda wani abu ya shagaltar da rayuwarki a wannan lokaci mai tsada da dinnin fashi ɗaya da zai fita a rayuwarki a wannan watan wallahi ya sha bamban a dukkan shekarar da ta gabata sai sa tsada sai yake da muhimmanci duk lokacin da kuma kikai missing wannan kin yi missing wani abu ne kika rasa wannan numfashi ɗayan biki ambaci Allah ba ko biki wani abu na sabo ba inda kin rabu da shi ki san kin yi asara mai girman gaske sai yasa wani malami ya faɗa ce a cikin littafin sa al-fawaid ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa wallahi numfashi ɗaya da kake ba kira shi ma a watan ramadan ba yace in ka rasa shi a duniya yace yafi duk abin da kake kaddarawa a rayuwarka muhimmanci da ka rasa yace duk abin da ka rasa ce in dukiya ne zaka iya samu wanda zaka mai mata amma ba wannan shi har abada wannan numfashin ba za ka taba samu wani irin sa da ba ka rasa wannan shi har abada ne to ya kuma a ce a wannan wata na Ramadan ya kamata a ce gaba ɗaya awoyin mu 24 din nan gaba ɗaya alisafa suke waran biyayya wa Allah abinda ya shafi kamar da amma ta qira'atul qur'an da tasbihat da istighfar da salati wa manzala sallam da kuma kiyaye salloli mu kiyaye salloli akan lokaci bayan mun yi na farilla kuma muna hada su da nawafil sunanin rawatib din da ake da kuma salatu tarawih karki daga hankalinki ki ce wa zaki bi wani masallaci ayi agama ki kwantar da hankalinki a layin banki ma dai ana yin awa biyu balantana salatu tarawih da ayi samu dogon imami da an gama ayi a ce da zai wuce awa 1 minti 30 an gama wani malami yana buga misali na ganshi a satin da ba gabata a social media yana cewa za ga mutum yana yin sukuntu a tarawih minti 30 yace zai iya yi ne a gonarsa ba tun karfe 8 zai iya tafiya gona har karfe 5 da kire ke dama mai gama wani abu ba ya taso tukunne ya yanke wani abu amma idan ya zo gida kuma in kai wasa bai sala ba da al'asar da magariba ba sai dai ka gashi a gurguje zo hada wa ran salolin amma zo sallar tarawi a minti 30 da za a yi zaka ji shi yana kananan maganganu a kai wato kuma an kai wasa za ta iya awa ɗaya ko awa biyu musamman sallar tarawi nan wallahi bayan Allah kan ga ana ta yawo ana faɗa cewa an shirya wasu siri-siri da za a yi a kafafen talabijin da ake so a halakar da al'umma ana ta yadawa akan cewa bayan Allah dan Allah mu guji wannan abu kuma bai tarbiyantar da kanmu da zamu guje shi har abada ne a wannan wata mai albarka mu koma zuwa ga Allah a wannan lokutan da suka saka dan wannan abubuwan ya gudana da wannan sirri na jan hankali na ƙarya da ake gaya mutane wasu labaran ƙaryar da kai kanka ka san cewa dama har abada ba wanda ya so zo doran duniya ya irin wannan rayuwar ƙarya ne ba yanda za a ai ta jan hankalinki ana nuna miki wance mutumiyar kirki ne wance mutumiyar banza ne alhali duwa na mutanen ƴan iska ne su je su shiga wani daki su shirya wani team din su je a ba su kudaden su shiga mota su tafi sira dariya ke kuma su kunzuga miki bakin ciki wai kina jin haushi wai an cutar da wata wannan da fa aboke ta ne ba su zo su shirya wani almara su nuna miki wance mutumiyar an nuna miki wance mutumiyar kirki ne wance mutumiyar banza ne kin bata lokacinki kin bata tunaninki hasali ma har kiranki ya baci wai wata mutumiyar banza an cuce ta wai wata mutumiyar kirki an cuce ta an wance kuma mutumiyar banza ne har kin ji bakin ciki ina hira da wasu yara a makaranta suke cewa ai mallam har kuka ake nace wallahi duk wanda ta yi da hawayen ta zuba akan wannan kukan ƙaryar na almaran nan ta tana da abin da za a tambaye ta a lahira wannan hawayen nan me yasa ya zuba sai ta tanada ta ji tausayin wannan matar akan wannan ƙaryar ne ba ta san ƙarya ba ne ta san ƙarya ne fa amma ta yadda take kaddara wannan din wani abu ne har ta kaddara wannan abin za ta zo ta gudanar da shi awai wannan din tana jin tausayin wata to wallahi duk wanda kar mai yadda a wannan lokuta masu tsada masu albarka a rayuwar mu mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mai rujui ila Allah da yawan salloli na farilla da na nafila abu na gaba mai rujui ila Allah dan Allah ya yi mana bala'o'i da masifu da muke ciki da annobobi da muke ciki zuwa ga me zuwa ga taimakekeniya ga yan uwanmu a ta'awun wata ne da ake so a yi infaki wata ne da ake so a yi taimako musamman abinci abin sha wata ne da ake so a ga an yi taimakake ne mai yawan gaske sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana falalarsa ya ce mana dufa mutumin da ya ciyar da mai azumi Allah zai ba shi ladan kwatankwacin wannan azumin mai wannan wanda ya mai azumin nan ba tare da an nakasa ko an tauyawa shi wannan mutumin da lada ko ɗaya ba za a baka lada da sukutun da guda na duk azumin da wannan bawan Allah ya yi dakewar Allah biki san bayin Allah da suka yi ne suna istighfar da suka yi ne suna salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ne suna salloli suka yi ne suna qira'atul qur'an ba kiga kin yi kokari kin yi musharaka da ladan waɗannan bayin Allah sai yasa da kuga mutane suna tanadi masu tunani masu kaifin hankali su da zaka kuna gani masu yawan tattali su ɗauki dogon watanni suna tanadi a wannan wata mai albarka ba dan kuma dan su ciyar da mai azumi za ku ga ƙasar Saudi Arabia sai da ya gabata an ce sun kawo a Najeriya ton 1000 na mai na dibino an ce za su ciyar da ƙasashe 61 a wannan wata mai albarka na wannan azumin bana dan Allah mu dinnan kuke tsammani kawai ɗaukowa kuɗin lokacin suke yi shekara guda suke suna wannan tattalin da yawa za ku ga mutane suna warewa ke malake kukan talauci a kanki yanzu zaki biki ko zaki biya buƙatarki ba kina ware lokaci ba a ce kina ƙoƙarin ki fice zaki fita kunya a duniya ba su kullun talauci da za su fita kunya a lahira suke yi ne shine bambancin tunaninki da nasu ba wani kuɗi suke da shi a tare ba wasun su da yawa duk da Allah ya falala da arziki a kasashen su amma wallahi wasun tattalin da suke yanda kike tattali dan yin idan yin kayan sallah yayinki yanda kike tattali dan yin auren yarki yanda kike tattali dan yin uzurin rayuwarki haka su ma bayin Allah ne suke tattali su dan lahira suke dan ga mutun ya bata lokaci yayi adashi yayi wani tattali dan me dan ta sai dan ya sai takalmi dan ya dinka riga a kansa dan ki dinka kaza a kanki duk yadda zaki ki wayo kin sai da zaki wani abu amma baki sai da zaki wayo dan ki ga kin tattali a rayuwarki a lahiraki ba su kuma abin da suka sani cewa Allah na ninnin kalada a ciyarwa a wannan watan Allah na bada ladan mai azumi ne a mutum ma to dan haka sai yasa kullun tunanin su da fatan su da kokarin su suke kokari su ga sun tana da abin da sai idan Allah ya shigar da mu wannan wata mai albarka suke kokari suke tana da su ga sun yi tattali sai an shiga watan suke fito da abubuwan da suke infaki to ya bayan Allah ina mana nasiha mai rujui ila Allah mai tawassuli kuma da infaki da rani ki nemi duk abin da Allah ya baki daidai gurgurdan kiga kin yi dibino ne ko ruwan zobo ne ko ma mine ne in Allah ya baki dama ko abinci ne kiga kin je kin kai wa bayin Allah da suke azumi ki koma ki tawassuli kuma da wannan abin da yake akan Allah ya tabbatar da imaninki Allah ya sauƙaƙa miki rayuwa Allah ya tabbatar da alkhairi a zukatanki Allah ubangiji ya albarka a zurriyarki ki tattawassuli da shi wallahi wata ne da muke buƙatar addu'a sai sa abu na gaba wa bi ruju'i ila Allah mi koma zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka da yawan addu'o'i makanmu da ƴan uwanmu wallahi muna buƙatar addu'a mun san cewa a wannan ƙasa ta mu muna cikin jarabawoyi da yawa da babban abin da ake bukata a gare mu shine mu koma zuwa ga Allah da yawan addu'a duk wata dama da kika samu ki addu'a duk wata sa dama da kika zama mu ki addu'a mu kasance masu yawan addu'a dama Allah ya gaya mana da ya haikaito ayoyi daga ayatul ladina amanu kutiba alaikumus siyam a ƙarshen shafi sai Allah ya ce mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun Allah ya ce mana idan yake mana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai suka tambaye ni dan suka tambaye ka dangane ne salaka ibadi anni Allah ya ce ga musu fa indi qaribun kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'ar mai kira idan ya kiraye ni mu kasance masu yawan kiran Allah da neman falalarsa da neman tabbatuwa kan imani a wannan watan ina kara jaddada mana imani saboda shine abin da ya samu naqasu a ciki zukatan mu an samu matsaloli a duk zukatan mutane da yawa yanzu in ka zo imanin mutane ya samu tasgaran da baka tsammani wallahi wanda baka taba tsammani ya kan iya sihiri ko wani abu baka bantin tsabe ko wani abu zai baka mamaki zaka sha mamaki da al'umma zaka zama mazamu da matan mu to wallahi muna neman addu'a dole mu ta addu'a sabati tabbatuwa akan imani mu kasance kuma masu addu'an addu'a makanmu a cikin kuncin rayuwar da muke ciki mu kasance masu yin addu'a a kayan islahi nagartuwar kanmu da ƴaƴanmu mu ta addu'a ƴaƴanmu su zama nagartattu a irin wannan wata mai albarka abu na gaba mai ruju'i ila Allah koma zuwa ga Allah da aqal da qaulul hasan kalmomi masu dadi a ƴan uwan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan ka gaya bayina ya Muhammad su kasance masu magana in za su yi magana su kasance wanda take ahsan mafi kyau idan kai magana ɗan uwan ka faɗi magana kyakkyawa da dada saboda me Allah ya ce mana inna shaytana yanzagu bainahum saboda shaytan yana nan a tsakanin yana sawa ku faɗi munanan magana sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko zagin mutum aka yi azumin ya ce shi yana azumi saboda azumi wani abu ne wanda yake sa mutum ya iya tunzura karamin lokaci ya faɗi kalmomin da zai zo na da na sani a rayuwarsa to sai sa ake so mai azumi ya kasance kawai koyo shi kalmomi masu daddada dan kalma yake kalmomi yake faɗa Allah kuma ya mana umarni da haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ita kalma mai dadi da ragewa dan uwanka ta kalma sadaka ce ya fada dan uwanka kalma mai daddada da zai ji dadi a lokacin da kake da kake magana sadaka ne ka ga masa magana zai ba magana ta muzantawa ba ba magana ta kaskantarwa ba ba magana da suke akwai rashin ladabi a cikin ta ba ya kasance yanzu kalmomi da ake koya ko da ake yawan magana da shi zaka na gani kalmomi ne da yake ba ladabi a cikin sa maza da mata ke wance ko kana kana ba girmamawa ba mutuntawa an samu mi an samu matsaloli wanda wasu da yawa daga cikin iyayensu mata sun koyo irin wannan kalmomin to mu kasance mun guji munanan kalmomi mi a wannan wata mai albarka mu kuma yada kalmomi madadada a tsakaninmu ita ma sadaka ne in kai sadaka da ita baka san irin dimbin ladan da Allah zai baka ba a wannan wata mai albarka mu kasance mun koma zuwa ga Allah min yurju'i ila Allah mun koma zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka da mi da yada sallama a tsakaninmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Muna yawaita yin wannan kalmomi ami a ƴan uwanmu da ƴan uwan mun zo zuwa gare su. Sa'annan muna gaya musu kalmomi masu dadi. Ka san kalmar da zaka faɗa dan uwanka da zaka sa shi farin ciki a kalmominsa. Wani ina ba addu'ar Allah ya faranta ma rai kaza kaza kaza. Kalmomi masu dadi. Ba kalmomin da kake tunanin cewa zai tada hankali ko zai sa a samu matsaloli a wurin mu'amala ba. Mai rujui ila Allah ya bayin Allah a wannan wata mai albarka da halattan wurin nasihohi da ake musamman irin wannan muhadarat da ake yi masu dimbin alkhairi masu dogon tarihi a wannan gari namu mai albarka kar ki kasance da rana daya a ce kin rasa zuwa wannan program da ake mai albarka wallahi ki sani kamowa hanyar ki a cikin alkhairi kike zuwan kike zauna a cikin alkhairi kike saurara da kike a cikin alkhairi kike komawa gidanki da kike a cikin alkhairi kike to mu kasance dama ana amfanuwa ana samun falala ana samun albarka ana samun takawa ne jin tsoron Allah ne a lokacin da ake jin ambaton Allah sai sa Allah ya ce mana wa dhakkir ana yawan wa'azi ana yawan tunatarwa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ita tunatarwa wa'azuka da ake yana amfanar da ruhin mu'mini ne ruhi kuma shine babban abin da ake so ya ginu ginin sa yafi ginin gaggar jikinki shi kuma ruhi yana ginuwa ne da ambaton Allah da yawan wa'azi sai yasa malama suka ce ginin ruhi da rayuwar al'umma yafi a kashe mar kuɗi a amar hidima yafi irin abin da ake hidima ami a gina gangar jiki wanda kuma shi rayuwar mai zai kasance akasin haka muke mutum da ya tashi tun da safe har yamma yana ta kokarin da zai samu abin da zai gina ruhin a da zai gina mai gangar jikinsa ne amma ba shi da lokaci awa daya awa biyu da zai je nemo abin da zai gina masa ruhinsa to wannan ba karamin kalubale bane ba to bayan Allah mu kasance masu halartar waran nasihohi da waran wa'azzuka da waran tafsire da ake yi safe rana yamma da kowane lokaci a ce kaga ka hidimtar ko ka kasance mai ɗaya daga cikin lokaci a kana kowane lokaci a ce kana halartar lokutan nan saboda me zaka koma zuwa ga Allah da shi kuma kana tawassali duk lokacin da kike je wannan program ɗin ki tawassali Allah ubangiji ka kyautata mana niyyar mu Allah ubangiji ka ƙara mana imani Allah ubangiji ka tabbatar da imanin mu Allah ubangiji ka ƙara ƙarfafar mu zuwa irin wannan mahalli mu ƙara ruju'i zuwa ga Allah da me da irin abubuwan da ake so mai azumi ya kiyaye na barin kalam na lagu wanda muka ambata shi a baya da kallo na lagu wanda shi ma muka ƙara ambata shi a baya na wanda yake masa'ib ne masifu ne da yawa wanda ake ta shigo mana shi hanya kala gashi nan a wayoyi gashi nan a gidaje a kowa'ina bala'in ne to ki sai da zaki ki barranta harkar TikTok da yaso wani abin da ya shafi WhatsApp da wani waye in ba ya zama lamu halata da zaki ga wani uzuri ba dan Allah mu nisanta da wayoyin mu a irin wannan shafukokin abubuwan nan mu koma zuwa ga Allah mu tawassuli kuma Allah ya nisantar da mu akai saboda sun zama wasu fitan ne bala'i ne wa al'umma a yanzu mutum zai bata lokacin da baka tsammani wallahi idan kike tsamda ranki sai ki ga awoyin da kika bata a rayuwarki a yininki guda daya akan abin da ya shafi social media idan kike ga abin da barnar da kike a rayuwarki idan aka tara miki na shekara da zaki ga gaba ɗayan rayuwarki ba abin da ya dauke ya ci miki lokaci irin wani abu to wallahi mu koma zuwa ga Allah a wannan wata mai albarka na gudan wani abu ko mu addu'a Allah ubangiji ya kara nisantar da mu akai wannan shine dan abubuwan da zan ambata wanda kamar yadda na faɗa cewa ban sani ba ni da ba saurara program ne kamar da aka sani ne member ne na ci wannan tsari kuma sai na samu shi malam da zai zo gabatarwa Allah bai halarta wasa ba an ce kuma an ce mai yana kan hanya to wannan dai shine dan abin da zan kara ni aje ci gaba to abin da zan kara mana da shi bai fi kwaya daya ba ko biyu a minti biyar shine mai rujui ila Allah mu koma zuwa ga Allah bil afwa bainana da yin afwa a tsakanin mu yafiya a wannan wata mai albarka ko san gaba ta yawa yanzu gaba ta yawa mummunar dabi'a ne kuma mummunar dabi'a ne wa duk lokacin da kaga a jarabawa rayuwarki akwai gaba wallahi kira cikin jarabawa mummuna a rayuwarki saboda ita rayuwa tana da munanan ɗabi'u guda biyu da Allah baya san su na farko tana sa mummunan zuciya a mutum yana zama mai bakar zuciya zaki zama mai bakar zuciya kuma zaki zama bakar mahad mai hasada a rayuwa mahasadiya aka za a faɗa mu jigo zaki zama mai bakar hasada a rayuwarki bakar zuciya da bakar hasada wallahi kokin so inda kike da tasirin gaba yayi tasiri a ranki to wallahi zaki samu kanki a cikin mummunan halin nan kokin ki kokin so dole haka ne ya zaki yaye wa kanki wani abu shine ka zama rabbaiwar Allah mai afwa isa Allah ce wafu anhu wasfa ka yafe kuma ka jure kuma ka manta da wani abu haka Allah yake san bayinsa Allah ya ce mana dama bayin Allah na kwarai sune wal kadhibina al ghayza masu linse fushi wala afina an nas masu yafiyawa mutane duk lokacin da kiga a rayuwarki kina gaba da wanci ba ki akwai kaza ba ki akwai kun sa akwai abu da kake cewa ni fa ba gaba nake ne tabbas ni dai kawai ba zan shiga ba na shiga sha'anin ta ne akwai abin a ranki ne zuciyar ne ba ta da kyau kin ta sa bakar zuciya ne a yafe wa kowa kira kika kika fara mata magana kika nemi sulhu akan awaranta wallahi ke ne madaukakiya a wurin Allah shedan ya zo ya dasa miki cewa wai ke ba za ka taba neman sulhu da mu'amala da ita bane ba wa saboda karki kaskanta wallahi wannan kaskanta da zaki izza da buwa yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da afwa da yafiya take kawowa a mutum shine izza da daukaka ki yafe wa kowa a duniyan nan ya kasance ba wani wanda ta zama miki matsala a ranki balan sana matsala a zuciyarki ba ki da haushin kowa ba ki gaba da kowa a rayuwa mu koma zuwa ga Allah a wannan watan da yafiya wa ƴan uwanmu ki sulhunta da kowa ki je ki fara mata sallama ki mata magana ki mata text a WhatsApp ko ki mata text a waya in kina jin nauyi wace kwana biyu lafiya lafiya kaza kuma ki sa ta a kunya duk wanda yake gaba da kai in ka je kai masa sallama sai ka sa shi a kunya assalamu alaikum wa alaikum kaza da kaza da kaza sai ga ya zama maka da wani alkhairi wallahi bai fusa TV ba ko wani mutum wanda wani munasaba ya sa yake gaba su dai shi kare na tare shi wanda ni kaza 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 da kaza yanzu a shekaran jiya ko kwana uku da suka shige kicewa malam na samu muku sumo da sola za a zo a sa a makarantar ku sai gaba gashi ba ni na je fara bar magana dan Allah da baje Nasiru za ko rane mai shi da tare shi akan mashin dinsa na mar wasa na mar kaza ba kula tsammani zai turo wani abu ko ya samu wannan damar zai kawai da kake ne amma ka je ka masa wani ka sauke masa wannan tunanin a ranta ki je ki sulhunta da ita Allah ne san alkhairin da ke zaka da zaka tafar da shi a rayuwarki amma ai ka ce wai ke yanzu shedan ne yake rura miki wani abin da yake ji a ranki wai kedin waye ne wai kedan ne yake zuga ki wai kedin ke ne a kowon da iska kaskantar da ke ne ke ba kaskantacciya bane ke kaza ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma duk wanda ya yafi ya afwa Allah dama shine mai izza shi yake daukaka mutum wallahi wannan mutumin da kaje ka kaskanta saboda Allah ko kika ne musulhu da shi saboda Allah wallahi sai Allah ya kaskantar da shi a rayuwarki sa a karkashin rayuwarki ya zo zauna inuwarki inda kika tsarki dokar kike wani abu saboda Allah amma duk lokacin da kike gane cewa bai isa ba bai kai ba kaza da kaza itan waye kaza kaza ba za ki ne musulhu da ita ba to shedan ne yake zuwa so yake dole sai ya hada wannan abu a rayuwa Allah kuma shi kullun abin da yake so a zauna lafiya ai yafiya Misba bin Usasa dan gidan yar uwar sayyidina Abu Bakar ne Allah ya kara masa yarda amma lo a gidansa yake rayuwa a gidansa yake cin abinci shi yake daukan duk nauyin rayuwarsa dan haka zo aka sami abin da ya shafi na kazafi na Nana Aisha sayyidina Abu Bakar yace gaskiya daga yau ba ni ba kai ba alaka ta da ke saboda ka samu kanka Allah ce mana wala ya tare ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku ku yafe ku manta ku mar afwa Allah ce ba ku so Allah ya yafe muku ne idan kika yafe kika afwa bi kije lahira da wani bakan abu da ke cewa kin kulle a ranki wai sai an hada gaban Allah in miki yafe baki ma ba ku abubuwan da yawa da Allah ba zai yafe miki ba yasa Allah ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana irhamu man fil ardi ta hadisi qudsi qudsi yarhamukum man fis sama ku yafe ku bayin Allah da kuke kasa ku yafe ku rungume a bayin Allah kasa Allah da yake sama duk komai ma yana yafe mu akwai wani bawan Allah da yake ce masa aka ce masa Mas'ud ko aka ce masa Mas'ud shi komai aka yi a rayuwa da ce ba komai an yafe ba komai an yafe an ce da ya mutu wani dan uwan sa ya mafarki sai ya gashi a cikin wani sai ya gashi a cikin wani dausayi a gaban ubangiji ana mai hisabi sai Allah ya ce masa a yace masa wani ba komai duk abin da ya wuce ya wuce kawai aje a shiga aljanna an yi afi ma kai ma komai saboda yafiya da kake a bayina amma shi kulle wata gaba abin da yake abin da ya wuce ya wuce komai an wuce amma ka zama wai kana da wani kullalle wani abu na shekara da shekaru wai kai ko kina da wani abu wani kullalle na shekara da shekaru wai ke yin wai akwai abin da har abada ke ba za ka surhuta da ita akan wani abu ba ci bayani to mai kokari mu ga mun koma zuwa ga Allah mun ne mu yafiyar ga mun ne mu yafiyar Allah mun ne mu sabati tsayuwa da imanin mu a wannan Allah da yafewa ɗan uwan mu muna tawassuli kowa ki yafe mata da Allah yau nan kai ma Allah sai ya yafe miki ina ga shi ne dan abin da zan kara muna fata kuma naga har time 11 ya zo naga malam bai iso ba gaskiya time din ya
a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقودة الصالحين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu a zan dan yi tambihi kwaya biyu kasancewar duka iyayen mu ne mata anan mallam ya yi mana nasiha ya ji hankalin mu kwarai da gaske ya tunatar da mu abubuwan da suka cancanci mu da su fanta da su a cikin rayuwar mu a wannan wata mai albarka da Allah mana arzikin shiga cikin sa daga ciki ya ja hankalin mu cewar kulawa da sallah kuma musamman akan lokacinta. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. To kasancewar haka na lura da cewa muna da wani kurakure musamman daga bangaren ku iyayenmu mata wajen yadda sallolin ku suke gudana a gurare da yawa da nakan halarta ko nakan gata ko in kan kasance da mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aitumuni usalli. Ku yi sallah kamar da ku ga ina sallah. To babu muhimmanci fa tsakanin sallar mu maza da sallar ku mata. Mafi yawa mata dukkan sallolin su asurunta suke yi. Na dora da wannan ma a karmar Allah. Mafi yawa mata duk sallar su shuru kawai suke kasu. Ba suna ganin kaman wai bayyana karatu a sallah murya su tsare shi ne. Amma a dukkan guraren sha'anin su murya ba ta zama tsare shi ba. Za a daga ta ai duk abin da aka ga dama a biya kowace bukata ai sunutu ai shewa ai ra'ayi kowace hanya. Ana murya ba tsare shi bane. Amma a gun sallah ne sai zama tsare shi sai kaga ana sallolin duka abuwe. To gaskiya babu bambanci tsakanin sallar maza da mata. Duk wani malami ku tambaye shi daga muku wannan. Sallar maza da ta mata irin su daya. Manzo daya zo mana da sallar. Shi ya koyar da mu kuma ya ce mu yadda muka ga yana yi. Dan haka idan kika surunta a wurin bayyanawa kin samu matsala. Dan haka a kula da wannan kwarai da gaske. Dan da muka zauna malam kai ne malami zaka dan kare musu bayani game da wannan magana nan yanzu. Sannan abu na gaba shine ku yi hakuri kasancewar ku mata akwai wani abu shi ma da lura da shi kan faru. A wajen yayin da mafi yawa mata suke jini na al'ada muna da salloli guda biyu masu tafiya da lokaci guda. Mafi yawa a zahar da al'asar suna tafiya da muktari daya zuwa nan larurar da al'asar. Kazalika magariba da isha suna da muktari guda daya na laruri har zuwa fitowar alfajir. Sallar magariba da isha'i muktarin su na larura iya tafiya har lokacin alfajir zai keto. Wannan shine lokacin da larura ya wuce da alfajir ya keto asbahi ta yi. To lokacin da yake kasance mace tana al'ada Allah ya sa jinin ta na al'ada ya dauke gabanin fitowar alfajir. Da fa sani in ta kace magariba da isha'i. Ya kamata ku lura da wannan. Idan jinin mace na al'ada dauke cikin dare tsakanin kafin alfajir ya keto tana jinin al'ada akwai sallar magariba da isha'i akan ta akan a lokacin sunan larura. Wannan kusuran mafiyawa mata suna tafiya akan sa ba sa yin sallolin wa'annan lokacin sai dai kawai su sallar asuba. Abun nan fadar dalala ba mu da abun da kuskure Allah ya gyara mana zamani ba malami ne ga mana akwai sallan bashi dan dora akan abun da dace.
Alhamdulillah ai mallan kai tambihi mai falala mai fa'idar gaske tunda kai ne akan ginshiki na ibada ita ce sallah. Wanda kiyaye ta akan lokaci da yin ta kuma irin tsari da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya jawo hadisi na sallu kama ra'aitumuni usalli shine babban fa'ida da kowa yana so sallar sa ta kasance sallah nagartacce to dolanta dai sai ta yi kokari ta ga ta yi koyi da sallah da koyarwar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ma kuna yawan kiyaye su akan lokaci kuma kuna nusar da yayan ku da karin tambihin da zan yi. Wallahi in kaga yawanci yadda ake a tare a makarantu in kaga dalibi da yayi alwa ana fitowa sallah yayi alwala ya shiga safu to haka uwarsa take a walan sallah. Duk lokacin da an zo sai an je an kamo shi a can an bar bulala an yi kaza da kaza to ita ma yanda sai waƙi da sallah ne shi ma koya. Ku ne za a koyi sallah a wurinku. Ku ne za a koyi kiyaye ta akan lokaci a wurinku. Da ku ne za ku ba da gudunmawa cikakkiya da salloli za ta inganta. To kuna ku koyi sallolin yanda ya dace akan lokuta da kiyaye lokutan kuma sa'annan su kansu ƴaƴanku ma za su koyi da wannan tsari da kuke yi na kiyaye sallah da kuma yin ta akan tsari da kuma yin ta a ilmance. Wannan shi ne dan karin tambihin da zan yi ga na addu'a Allah ubangiji ya ba mu fa'idar wannan rana ta farko. Dama rana ne da aka ce za a yi so maraba da ko da zuwa Ramadan ne. To dai ko ba komai an faɗi kalma ɗaya biyu wanda zamu je mu ƙara shiri mu ƙara yin shiri kuma mai ta'addu'i Allah ubangiji ya karɓa mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To ɗan uwa assalamu alaikum rahmatullah. Yanzu nan kafin malam ya tsaya shi malamin da wagayeta ya ce gashi ran ya fito. To kun ga wato na kamar da na fara fada to ya taso Malam ya shigo cikin azare kuma magana ta gaskiya duk mutumin da ya taso daga wani gari zai zo wajen mu ne ya karantar da mu to ya zama wajibi a gare mu dan shaurara masa kuma idan ya zama zuwa minti 10 20 ba za mu addu'a mu tashi muna ƙara baiwa waɗanda suke rana hakuri da waɗanda suke inuwan ma a dai dan ƙara hakuri kana insha Allah daga iso yana gabatar da karatun sa zan bi addu'a za mu tafi insha Allah ba zai mana kyau a ce ya shigo ya samu an fita ba ko ba zai madaladi a ce bai zo din ba to amma tunda Allah ya kaddara ya dan samu rashi da lafiya takaitacciya kuma ya samu sauki ya fito shi ko cikin garin asare to muna fata za a ci gaba da hakuri kafin kasuwar malam a rama sai ka ci gaba da malam sai kafin malam iso
to alhamdulillah kam ready da hada da rufe ne to ga dan uwa malam Musa yana so shi ma zai dan yi bayani akan tarbiya nima na so da wani abu na rajaha akan tarbiyyar amma zan bashi minti 5 yayi nima sai na ƙara 5 kafin mallan dan iso
assalamu alaikum kamar da mallan ya magana akan sallah a makarantar dalibai kaga yaro sai an mar bulala ko sai an matsa mar ko sai an yi wani abu da ya kamata kafin ya je sallah wannan iya haska yadda uwarsa take a gida wajen sakaci ko rashin kulawa da ibada to magana ta tsakani da Allah idan muka duba bangaren tarbiyya ta yaya a kasar Hausa muna da matsala babba muka manta da Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ga mana cewar me ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara a Allah mana umarni da mu mu tsareta da kawunan mu da kuma iyalan mu daga wuta tsareta da kanka shine kayo kanka tarbiyya irin wanda ta dace kamar da yanda mallan ya ta mana manganu akai wajen yadda zaka tsayo akan istiqama ka kyautata tsakaninka da Allah yadda zaka samu tsira gobe kiyama gare shi daga dukkan nau'i na azaba to yadda kai wa kanka wannan tarbiyyar wajibi ka bi a yanka amma in muka lura in zamu wa kanmu adalci mu anan kasar Hausa nace kasar sa nafin Hausa Fulani da Barewa duk dai wanda muke rayuwa tare a yankin nan zaka ga dabi'a mu shine muna bautar da ayyamu ne a lokacin da kamata mu bauta musu akwai haƙi na da a wuyan uba ko a wuyan iyaye idan suka haife shi na farko da an haife shi akwai buƙatar mi akwai buƙatar ka masa addu'a da yake abin da yake cewa hudu ba addu'a ta neman albarka wannan haƙinsa ne a wuyanka idan akwai buƙatar ka sanya masa suna suna mai kyau daga haihuwarsa wannan ba sai an yi kwana kaza ko kwana kaza ba ka sanya masa suna suna wanda yake daga cikin da mai kyau wannan yana daga cikin haƙin da akan uba tun daga haifansa gaba ta uku shine akwai buƙatar ka masa yanka ranar 7 yankan nan ana yanka dabbobi guda 2 idan da hali in ba hali a yanka guda 1 wannan ranar 7 din akwai buƙatar a yi masa aski umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mace ba namiji tun anan gurin muna sare da haƙoƙin ayyamu da ba su aski a yansu mata saboda ko wasu manzon ba sa musu saboda kawai an mar aski an yi tantal kobo zai zama bai kyau barin suna za a yi hotuna mace sai an mata sautal an share kanta ba ta kyau ba za ta yi hoto da ita ba ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka cutar da yaron ka tawaye masa haƙinsa da ainihin aka dora maka nasa ne akan sa ka bashi nayi masa wannan aski din to tun anan sannan an mana umarni mi mu koyar da ƴaƴanmu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son ahalin gidansa ahalin gidan manzon sallallahu alaihi wasallam ala aliyu ala kilu ala abbas ala ja'far ala hamza wannan gidaje guda 5 ko shi sune zaka nuna wa danka son su ka tusa mar kaunarsa a zuciyarsa ka sanar da su muhimmancin su sannan ka koyar da shi karatun alqur'ani wannan duka a cikin shekarunsa 7 ya kamata daga 5 zuwa 7 ko ya kamata koyar da shi wayannan ababa daga 7 kuma ka fara koya masa sallah idan ya shekara 10 bai sallah ba ka ba da keshi to dan Allah tsakaninmu da Allah muna yin wannan ayyamu ba ruwanka sai in ka gaga da kidanka kake gile kin ake ta sai in ka fuda buwa ta je farko din ko an kashi ibo ruwa bai ebo ba ko an ce kira wanta bai kira ba da sauransu irawa nan za ka ga an bi yaro ko amurna ba amma wayannan ababan ba ma ka tunanin yadda ya kamata ka nusa da shi su ko ka koya masa su balle har in ya saba saka masa hukunta irin da shari'a ta ce kai masa sai dai akan naka abubuwan ka ga yaro dan shekara 3 ko 4 an duk kwanan nake jin wannan masu barkate abin da suke wajen TV da barkate waye suna magana har ya ce duka shekarunta ko 7 ne ko 5 ne wani abu haka wani an kaita sayan magi wani ya kira ta sa daki ya lalata ta a dan abda dai ma mutuwa ta yarinyar wallahi ta mutu shekarunta ba su ce wannan tsakanin ba 8 ko wani abu haka cin aiki an kaita sayan magi ta je ta sayi magin dan ungo su ne makwabcin su mani mace amana ya kawo ta sa ta daki ya kulle ya sa abokin sa ya sa musu kwado ta baya ya lalata da ita aka ta neman ta yini guda har la'asar ba a same ta ba lastly aka same ta late evening aka samu labari gashi aka je aka dauko ta aka rushin zuwa asibiti wallahi la ilaha illa huwa amma ta aiki bata kai magariba bata rasu me cost kin ake ta san kafu da ba wake kai kike ake ta san kafu da ba eh shekara da 7 ko 8 kin cuce ta ba wannan dalilin aike shine ga muku muna bauta da yayan mu a lokacin da motion shi mu bauta musu kuma wannan abin sai mu amsa shi a gaban Allah dan shekara 3 4 ka dake shi akan wani shirmanka amma ba akan ibada ba ka damu ba yayi ko bai yi ba ke ma baki ku damu da ibadar ba kina gida kina zaman ki ba aiki a zahar ba baki la'asar ba sai ban karfe 5 sai karfe 10 ki zo ki saki magariba da isha kuma sunan ki musulma ko kila wa mijinki ahlus sunna muna da problem a wannan bangaren to be frank kuma ya kamata mu gyara wallahi so in kana leƙa rayuwar mu wallahi sau da yawa ne dake ni gashi ba wai dogon karatu ne ba amma dake ina da tsari gaskiya irin nawa da yawa na ga ba san je kamar na ba duniya da man itiki Allah saboda kawai kaga mutum ya rayuwa kaman bai da hankali kaman ba mutum ba kaman dabba ba wani tsari kawai kana tafiya haka kai ya zaka bar yaro ba tsari ka ga yaro ya kai a zahar ba wanke shi ba hantin sa da majina wai kuma iya da uwa mutum musu bada ranta ke kenki kin kai la'asar gudanin ki bakin rigar ki fara dan kwalin ki ja ya mijin ki da kanki ji dadi ba dole ba shi ba saboda Allah tarbiya mai amara abu baya ba da shi sai ka tarbiyanci da kanka kafin kai ka samu ka ba wani tarbiya din so ya kamata mu gyara wannan janibin mu da tsakanin mu Allah duka mun san haka muke wallahi wajen kulawa da ayyan mu so mu nusa da ayyan mu lalle mu koyar da su wayannan ababan da musulunci ce mu koyar da su shine zamu tsira gobe kiyama amma dan ya daga mu hano
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah kamar yadda malam ya ce dai dan kalan bayani akan tarbiya to ni ma ina kala so na dan fadi kalma daya biyu ne akan abin da ya shafi tarbiya a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wataala ya karantar da mu wata aya ba dan komai ba saboda ya kara ingantar da tarbiyar mu da ayyan mu da kuma gaba daya zuriya da al'umma gaba dayanta wannan aya ita ce ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kaseeran minadh dhanni inna ba'dha dhanni ithm wala tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله ان الله تواب رحيم الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا كو ودنده كوكاي ايماني عبد الله بن عباس صحابه من دان الله صلى الله عليه وسلم دين بابا من دان الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القران ده من دان الله صلى الله عليه وسلم يمس الدعاء yace Allah ka ilmantar da shi alqur'ani da fasararsa shine yake ce mana idan kaji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani to ka saurara wani abu ne ake so a gaya maka mai amfani ya amfanar da rayuwarka ko wani abu ake so a fada miki wanda zai cutar da ke dan ki guje shi sai sa Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu jitanibu kaseeran minadhan Allah ya ce mana ya ku wanda kuka yi imani ijtanibu ku guji da yawa daga abin da ya shafi zato ina ba da dhanni ithmun saboda lalle shi sashin zato zinubi ne menene zato shine kana zatawa dan uwanka wani al'amari da baka da tabbas akan sa to Allah ya ce mana mu guji da yawa daga zato shine wani irin zato ake so mu guda shine zato da yake mummunan zato sai sa zato da ake so biye shine me zato mai kyau a dan uwan mu zannubil mu'minina khairan dan Allah sai ya ce muna zatawa dan uwan mu kullun alkhairi mu kuma guji duk mummunan zato gare shi to tunda mallam ya zo da ma shi kadai muke jira kuma in Allah ya